daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraronmu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodiyaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa batun tagwayen ƴan matan nan da masu garkuwa suka sace a jihar Zamfara na ci gaba da jan hankulan mutane a Najeriya, inda wasu ke zargin hukumomi da yawa lamarin rikon sakain harkashi.
Jama'a assalamu alaikum. Mai gabatar da karar gwamnatin Saudiya ya buƙaci a yanke wa mutane biyar da ake zargi da kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi hukuncin kisa. Ranar 2 ga watan Oktoba da ya gabata ne aka kashe ɗan jaridar mai yawan sukar yariman Saudiya Muhammad bin Salman a jaridar Washington Post. Bayan da ya ziyarci karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul a ƙasar Turkiya. Mai magana da yawun ofishin mai gabatar da ƙara ya faɗa yau Alhamis cewa an ba Khashoggi wata allura mai illa sosai, kuma bayan da ya mutu an daddatse jikin shi. Jami'an Saudiya sun ba da bayanai daban-daban tun bayan da Khashoggi ya ɓace, ciki har da cewa Khashoggi ya fita daga ofishin da kanshi, suka kuma ce ya mutu ne bayan an yi wani faɗa da shi. Sannan suka ce an kashe shi ne yayin da aka yi ƙoƙarin kama shi a matsayin wani marar gaskiya. A yau Alhamis ne mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya ce taron ƙoli da aka shirya sa ran yi karo na biyu tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un dole ne ya kai gaba da cikakken bayanin jerin sunayen cibiyoyin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin ɗin NBC News, Pence ya ce taron na biyu tsakanin Trump da Kim, wanda ake sa ran yi a farkon shekara mai zuwa, tilas Koriya ta Arewa ta bayyana cibiyoyin makamanta na nukiliya. Pence ya ƙara da cewa ina tunanin yana da mahimmanci a taron ƙolin da za a yi nan gaba a fitar da wani shiri na gano duk makaman da ake taƙaddama a kansu, da gano duk cibiyoyin da ake sarrafa su, da kuma ba da damar wakilai su je su gani, da kuma dakatar da shirin makaman nukiliya gaba ɗaya. Labaran duniya muke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sakin wasu maganganu masu zafi yau Alhamis akan binciken da ake yi game da zargin katsalandar na Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a shekarar 2016, duk da cewa ana ganin alamun mai binciken na musamman Robert Mueller ya kusa kammala bincikensa. A bainar jama'a, hayaniyar binciken Mueller ya kashe watanni 18 yana yi a ƙasa. ‘Yan makonni kafin zaɓukan ‘yan majalisar dokoki na gama gari da aka yi ranar 6 ga watan nan na Nuwamba, a wani ɓangare saboda ma’aikatar harkokin shari’ar ƙasa ta yi ƙoƙarin kaucewa tado da duk wani batu mai cike da taƙaddama a lokacin zaɓen. Amma ƙwararru a fannin shari'a na sa ran wasu abubuwa za su ɓullo nan ba da daɗewa ba. Ko da yake abin da ba a sani ba a yanzu shine ko Trump zai zauna da Mueller don ansa tambayoyi akan neman ƙarin bayani game da zarge-zargen da ake yi wa Rasha na katsalandan a zaben na shekarar 2016. Kuma ko Trump a matsayinsa na shugaban ƙasa ya hana ruwa gudu wajen gudanar da binciken gaskiya. A halin yanzu dai, Tayu Mula ya rubuta rahoto akan abubuwan da ya gano a bincikensa. Kokarin shawo kan ƴan majalisar dokokin Burtaniya da Prime Minister Theresa May ke yi akan amincewa da yarjejeniyar fitar ƙasar daga tarayyar Turai ya fuskanci tangarda a yau Alhamis, bayan da sakataren kwamitin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai Dominic Raab ya yi murabus. Raab ya ki amincewa da wasu muhimman tanade-tanade da ke cikin yarjejeniyar, wacce ke neman a kafa wata hukumar custom ta haɗin gwiwa ta ƙasashen, wacce za ta maye gurbin ayyuka da ake gudanarwa a kan iyakokin da ke tsakanin ƙasar Ireland ta Arewa, wadda ba ta cikin tarayyar ƙasashen Turai ta EU, da kuma ƙasar Ireland wacce tana cikin EU. A ƙarshen shawarar da aka gabatar, ana son wannan sabuwar hukuma ta yi aiki ne yayin da Burtaniya da EU ke ƙoƙarin ɗinke ɓaraka da ke tsakaninsu a kan maganar harkokin ciniki.
Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan za a mana afuwar tangaɗin da aka ji a farkon shirin. A Najeriya, rahotanni na cewa wasu 'yan bindiga da ake zargin mayakan Boko Haram ne sun kai hari a wani ƙauye da ake kira Mammanti da ke wajen birnin Maiduguri a jihar Borno. Harin an kai shi ne da daren jiya, inda aka kona kusan ɗaukacin garin. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya tuntuɓi wani mazaunin garin wanda ya nemi a sake sunansa, ga kuma ƙarin bayanin da ya mai.
Jiya ne kamar ƙarfe 10 da rabi zuwa 11 da kwata haka.
Na dare.
Na dare.
Haka.
Saboda ake ce kuka da kan ɗan Boko Haram ne, sai ka shigo garin Mammanti wanda ke kilomita da wuce kudu daga cikin garin Maiduguri.
Haka.
Ne sun shiga sun kone lahirin garin. Gaba da mu ce nan ce 5% daga sun kone.
Eh, kauye ne ko Mammantin nan kusa da Maiduguri?
Eh, Mammanti kauye ne kusa da Maiduguri.
Eh, to kamar
alamar hukumar Jere.
Eh, sun kone kauye ne gaba ɗaya ko kuma wasu wurare ne suka nema suka sassa wuta?
Sun zo da sun fara sa wuta ko ce na ne kawai. Wasu gidaje da kawai suka tsira ne wani ɗan kaɗan haka. Ta in ba ka da niyan su kawai kone gari ne gaba ɗaya, kuma ai sun ma kone already.
Akwai abinci da suka kwasa ne, don yawanci idan suka zo irin waɗannan abubuwan za ka ga sun shiga rumbun mutane sun kwakwashe abinci.
Kawai sun kone gari ne, iya abinci da na ga sun ɗan a wurin da suka ci tsaye suka ci cinye, kawai shaguna ne suka kwakwasa irin su Coca-Cola.
So akwai wanda suka kashe ne a wannan, akwai wanda suka kashe a wannan harin ko kuma wanda suka raunata?
Akwai wanda ya fita hanyar sa amma bai ga mamman shi ba, ya kara dawowa gidajen suka harbe shi, yaron sauran ya ga.
Shi ya mutu yaron yanzu?
Ya riga ya mutu yanzu, ana kokarin jana'izan.
Shi kadai ne wanda aka tabbatar cewa ya mutu kenan ko?
Shi kadai ne, shi kadai.
Babu wani ɗauki ne da jami'an tsaro suka kawo muku ganin cewa akwai jami'an tsaro a kewaye da wannan wurin?
Ba wani ɗauki. Gaskiya ba wani ɗauki da aka kawo mana. Sai dai kawai bayan wannan mutane suka ga suka yi aika-aikan nasu suka yi gaba, sai jami'an tsaro suka shiga garin.
Eh, to da suka zo me suka ce muku jami'an tsaron?
Ba abin da suka ce, kawai dai suna tsaya suna kallon abin.
Na ce kafin aukuwar wannan lamarin kun sanar da jami'an tsaro?
Eh, mun sanar da jami'an tsaro tun ɗayan da aka taɓa yi na bayan shiwari muka tsaro.
Wani mazaunin ƙauyen Mammanti kenan a Maiduguri a tattauna wasu da Haruna Dauda Biyu. To a Najeriya, har ila yau batun garkuwa da wasu tagwayen 'yan mata da aka yi a jihar Zamfara na ci gaba da jan hankulan wasu daga cikin jama'ar ƙasar, bayan da aka kwashe wani tsawon lokaci ba a kubutar da 'yan matan ba waɗanda aka sace su a ƙarshen watan da ya gabata. Jama'a dai na zargin hukumomi da rashin mai da hankali wajen kubutar da 'yan matan. Ko da ke kuma mun sun ce suna iya bakin kokarinsu, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Murtala Faruk Sanyi na aiko mana daga Sokoto.
Lamarin ya ƙara tada hankalin jama'a yadda ake yada wani sautin murya ta ɗaya daga cikin 'yan matan nan tagwaye da wasu 'yan bindiga suka sace a jihar Zamfara, wanda 'yan bindigar suka kira tattaunawar ban kwana da 'yan uwanta. a sautin da ɗaya daga cikin tagwayen cikin kuka ta bayyana irin azaba da hukumar da suke fuskanta tare da roƙon dan uwan nata da cewa a bi duk hanyar da ta dace domin ceto su daga ƴan bindigar da ke barazanar halaka su kamar tabbatarwa ɗaya daga cikin masu garkuwa da tagwayen a sautin ya tabbatarwa dan uwan tagwayen cewa za su kashe ɗaya daga cikin su saboda dadewa da aka yi ba a biya kuɗin fansar su ba da adadin su ya kai naira miliyan 15 Na tuntuɓi mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara Ibrahim Wakala Muhammad domin jin yadda hukumomi suke ji da wannan lamarin.
Wannan abu da yake da tsanci shi tun da sassafe na nemi waɗanda ya kamata in nema in ji ya yi kamata a bulloma wannan al'amari. Tun da yake kamar yadda na faɗa maka na kira sakataren gwamnati na yi magana da shi ya kirawo waɗanda ke magana da su da ƴan uwan su waɗannan bayan Allah marayu ɗin a tattauna da su. A ji menene ake ciki ya suka yi magana da su sannan kuma mu ci gaba da ganin cewa za mu tattauna da gwamnan mu mu ga cewa menene mafita domin da shi da mu duka sai Allah ya tambaye mu akan waɗannan bayan Allah da sauran al'ummar da ake jirgitawa a jihar Zamfara.
Wasu suna kwatanta wannan al'amarin da abin da ya faru wato Liya Sharibu inda har kawo yanzu ana nan za ga akwai kowa da kowa kungiyoyin sa kai da gwamnatoci da hukumomi da kowa ana nan ana magana akai amma kusan a iya cewa waɗannan ƴan matan lamarin su shuru-shuru kake ji kamar ma ba a koda mu da su bane ko kuma akwai bambanci ne tsakanin su da Liya Sharibu.
To ban iya cewar abin da ya dami wasu shine ya dame mu saboda haka abin da ya shafi wancan na su Liya Sharibu ya shahi mutane da ke magana akan wata akida ta Boko Haram. Wannan su kuma ɗan ta'adda ne kawai masu neman kuɗi na ta'addanci. So kaga wancan yana da bambanci ga fahimtar mu da wannan. Don haka abinda muke nema ko dai ya kasance a fito a yaƙin ta'addan nan ya kada za a kai ƙarshen wannan ta'addanci da ake yi ko kuma a fito da hanyoyin da ya dace saboda al'ummar jihar Zamfara. Zubar da jinin nan da hirgita al'umma da satar al'umma da ake ya ishe mu a kana.
To sai dai wasu masu sharhi akan lamuran yau da kullum suna da ra'ayi mabambanci musamman akan yadda gwamnatin tarayya da ma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi shiru akan wannan lamarin a ta bakin Dr. Mansur Isa Buhari na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
Gaskiya shi ya nuna cewa akwai ɗiyan bora da mu a Najeriya ga fannin da ya rayuwa. Saboda wayannan bayan Allah su ma kamar wadancan suke mata haka suke mata sannan kuma rayuwa bata shi rayuwa ba sannan kuma mu ji matakan da gwamnati ya kamata ko bata dauki mataki ba don gudun abinda ake cewa breach of security mu dai jin magana shi shugaban kasa tunda ya yi maganganu kan wayancan da an ka abin nan akwai kungiyoyi masu bada kare haƙƙin iya mata ba mu ji su yi magana ba matan gwamnonin mu na arewa ba mu ji sun yi magana akan wayannan matan ba fi sabilillahi wanda shi ya nuna cewa kasar nan kenan kawai dan talakashi dai a cikin wahala.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a wani yunkuri na dakile kwararren bakin hauren Afirka zuwa nahiyar Turai wasu kasashe a nahiyar ta Turai sun yi tayin samar da tsaro akan iyakokin wasu yankunan Afirka domin a kaucewa hadarin da bakin hauren ke jefa kansa a ciki yayin da suke kokarin tsallaka teku. Ga Haruna Maman Bako da karin bayani.
Waɗansu ƙasashe ne na tarayyar Turai da sun ka hada da Jamus da ƙasar Holland za su tallafa ma waɗansu takwarorinsu na nahiyar Afirka. Jamhuriyar Niger na daga cikinsu domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashensu don hana kwarar bakin haure da ke neman ko a mutu ko a yi rai sai sun yunkura zuwa ƙasashen Turai. Wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai ta jaddada haka a lokacin da ta kai ziyara a arewacin kasar Jamhuriyar Niger. Mun gane muhimmancin kulla jakadanci tsakanin tarayyar Turai da waɗansu ƙasashe da ke kudu da sararin Sahara musamman Jamhuriyar Niger wajen samar da cikakken tsaro da haɓaka tattalin arziki a wannan yankin na nahiyar Afirka. Dama shugaban kasar Jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya wannan bayanin a lokacin da yake halartar taron kasashe masu amfani a bai daya da halishin faransanci a kasar Armenia inda yake cewa akwai muhimmancin kasancewa a tare a wajen wannan aikin. Tuni dai ana iya cewa kasar jamhuriyar Nijar ta dade idan tanadin wata runduna mai suna Compagnie Mobile de Contrôle de Frontières CMCF wannan ko domin kulawa da iyakokin kasar inda a cikin wannan sabon tsari da aka hada gwiwa da kasashen tarayyar Turai din zata tanadi miliyan 10 na euro tarantarin yan sanda 220 a iyakokin birnin Kwanni da Maradi inda bakin haure yake kwararowa sai dai har yanzu magabata a jihar Agadez dake arewacin kasar na nuna rashin tasirin dokokin da hukumomin kasar ta Niger suka doka domin takawa masu sana'ar safar dan adam da ma bakin haure waɗanda ke neman zuwa Turai burki Arisa Faltu shine magajin garin Agadez
talafin ma da suka ce suna kawo ban mu ga rayuwar ta mutanen mu ko ta kasar mu ko ta komunikin mu ta sake bayan shekara biyu ba ta gara ma mu komo mu wasakanin mu an sai dawo na ta ma mu albarka mu samu ta hanya wanda za ta bude mana hanyoyi gina kasar mu gina garin mu mu ci alherin abinda Afrika suka yi suke
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin suma amin
to kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗannan matakai kamata hukumomi su dauka wajen ganin an dakile kurarar bakin hauran zuwa yankunan nahiyar Turai kafin mu bude layukan mu shakata da wannan waka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
Kudu ne masu raminti 12 anan birnin Washington DC mun samu kiran mu na farko daga jiha Kaduna wane ne ya kallai
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
Malam Mahmud Lalo barka da yammaci ne maka barka da aiki
Barka da yamma Malam Musa
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria to kaga irin wannan abubuwan da suke faruwa har kaga mutum waye na kwarara ya tafi wani gari tsirani irin wannan na kafasan turai din nan kasan Allah wannan mutane ne kawai sun bai basu yadda da Allah da tsaye ba na biyun su kuma su wayannan mutane kwadayye ne musu yawa yanzu a ce ina da naira 250 ko 300 har wai in baka tunanin cewa zan ba kasa ta ta fi wani guri tirani na menene ina da 200 ma zan tsaya a kasa ta a Najeriya ne kasuwanci ko a Niger ko a Kudu da duk inda nake Afirka nake kasuwanci da wannan 200 Allah ya mata albarka sai zama wani amma in baka kudi wai 300 har 400 har 500 wai karka dan nan kaje ni ta farau ne hanya wannan tafi tirani gaskiya akwai abu kuskure Allah ka kire mu Allah
To muna godiya Alhaji Musa lambar da za a kira da ita ce 2022655 kada manta sai an saka alamar kari wato plus sai a jero lambar yau mun bude layukan mu ne da mun ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata hukumomi su dauka domin dakile kwararar wato yanci rani daga kasashen Afirka zuwa nahiyar Turai inda hakan takan kai ga su saka rayukansu cikin hadari domin kokari da suke yi na tsallaka teku ga kira mun samu daga jihar Nasarawa wane ne akan layi
Ado Jogo ne daga Daura
to muna jin ka Alhaji Ado
kana
jin ka lafiya kalau
ya lamura ina kai shekara 5 ina neman ku banda samun
Allah sarki gashi yau ka same mu muna matukar farin cikin samun ka mu mayo Alhaji Ado me zaka ce dangane da abin da muke magana akai
ina a karamar hukumar zango ne zangon Daura
to mallam mun gode Alhaji Ado bari mu je jihar Jigawa wane ne akan layi
eh Inusa da mai fata gwaram
yau to muna jin ka mallam Inusa
yawa to abin da zai maganta wannan abu shugabannin Afirka su sa adalci a cikin zukatansu idan sun sa adalci duk wannan abun ba zai faru ba eh wannan abin da yake kenan na muku fatan alkhairi
to mune da godiya Malam Musa daga jihar Jigawa lambar da za a kira da ita ce 2025 2655 mun samu kira daga Kwantagora wane ne akan layi
Assalamu alaikum Sa'idu ne mai wani bannin salama daga
kan Wa alaikum assalam muna jin ka Malam Sa'idu
kwararan baki ko kuwa mutanenmu na Afirka da ke zuwa kasashen Turai yana da kyau gwamnatocinmu na Afirka su sa adalci saboda idan ana kamanta adalci ba za a samu mutanenmu suna fita ba ma'aikata yara sukan gama matasa sukan gama karatu babu aiki ne sannan kuma a nan Najeriya an samu wannan afirancin Najeriya ba arewacin Najeriya ba
eh akan samu masu shiga ma daga arewaci a wani lokaci lura da cewa akwai kan iyaka da Libya da Niger
eh gaskiya ne ana samu duka irin wayannan inda gwamnatocinmu za su adalci da taimakawa da ayyuka insha Allah wayannan abin za a samu raguwan haka saboda suna sa kansu cikin hatsari suna haduwa ga mutuwa ga sha'aruwa wahala dai kala-kala kuma kudaden da sukan dauka mutum ya baya a tsallakar da shi zuwa waje wannan ma ya ishe shi jari
to muna godiya Malam Sa'idu daga Kwantagora za mu ko sake komawa jihar Kaduna wane ne akan layi hello na Kaduna kana tare da mu tana kaman layin na Kadunan ya katse lambar dai da za a kira ita ce 2025 2655 kan batun kwararar baki ko kuma yanci rani daga kasashen Afirka muke yi da suke zuwa Turai domin neman ingancin wato ingantaccen rayuwa mun samu kira daga Zamfara wane ne akan layi
yaya bayan sabo ne goma chama
to muna jin ka mallam yaya
to ina kira ga gwamnati ubangiji Allah ya ba mu gwamnati nazari mai sauƙaƙa mu sanarwa
me zaka ce dangane da batun da muke tattaunawa na kwararar baki
to kwararar baki ko to baki ba kore rama ne kuma
bakin haure
ana son ba kore ne
to eh muna jin ka mallam yaya
ra gani ba na goyon baya a kwararar ba ko dan nima wani lokacin wuri ba ko ne ina sai
to mallam mun gode a mallam yaya daga jihar Zamfara
amma ina sha buga muku ban samu ku sai wa
Allah sarki eh to muna matukar farin cikin da ka same mu
alhamdulillah ni dan kwatar kushi ne ko hobai
to mallam mun gode kwarai da gaske ga wani kira mun samu daga ina ne
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Amin Lalo, barka da yammaci.
Yawa, barka da wannan dare.
Madalla, sunana Murtala, ina kiran ku daga Abuja Rau kuma daga Garagari Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yau, muna jinka Malam Murtala.
To Mamu Lalo, muna fara da taya shi shugabanmu Alhaji Musa Garo murnan karuwa haihuwa da ya samu Allah ya raya. To gaskiya Mamu Lalo, ba ma goyon bayan cewa wai mutane su dinga fita hijira a bakin haure su ta tsallaka ruwa suna mutuwa. Ko mun ji daɗi shi mai girma shugaban ƙasa da aka ji aka gyara wata iyaka tsakanin biyu Najeriya da Benin kenan. Ya kamata a ce wajajen su ne ta ɗinna a sai a yi wannan boda ɗin kuma a haɗa kwastom ɗin ƙasa da ƙasa. Dinga duba masu fita in dai ba wani fita bane wanda aka yadda na gwamnati ta fita gaskiya a dawo da mutane gida da fatan za a gyara.
To muna godiya Murtala daga Kaduna kuma da kiranka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni
daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Kasar Mauritania na kan ganiyar kafa sabon tarihin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka. Mauritania wacce bata taba samun shiga gasar ta cin kofin nahiyar Afirka ba a tarihi, tana daga cikin kasashe 15 da ake ganin za su iya samun gurbi a gasar ta shekara ta 2019. Kasar na bukatar yin galaba ne akan kasar Botswana a wasan da za su buga a karshen makon nan domin samun tabbacin jagorantar rukunin su na AI da kuma tabbacin samun shiga gasar. Za a soma amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo a gasar Premier ta Ingila a rakar wasanni mai zuwa, bayan da kungiyoyi da dama na gasar suka amince da yin amfani da shi. A yanzu hukumar kwallon kafar Ingila za ta gabatar da takardar bukatar yin haka ga hukumar gudanarwar kungiyar kwallon kafa ta kasa da kasa da kuma hukumar FIFA. An yi gwajin amfani da tsarin a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a kasar Russia da kuma wasu gasanni a kasashen Jamus da Italiya da ma wasu gasannin na kasar Ingila. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila tana fuskantar hukuncin dakatarwa daga sayen sababbin yan wasa bayan wani bincike da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta gudanar. Ana zargin kungiyar ne da sayen wasu yan wasa waɗanda ba su kai shekaru 18 da haihuwa ba. Wasu bayanai sun nuna cewa ana binciken kungiyar tsawon shekaru 3 akan wasu yan wasa 19 da ta saya, cikin su kuwa har da Bertrand Traore. Rahoton ya ce 14 daga cikin yan wasan 19 ba su cika shekaru 18 da haihuwa ba. A wata sanarwa da kungiyar ta Chelsea ta fitar, ta ce ta baiwa hukumar ta FIFA cikakken haɗin kai tare da gabatar da kwararrun hujjoji, inda ta nuna yadda ta bi ka'idodin hukumar wajen sayen yan wasan. Ita ko kungiyar Fulham ta kori mai horar da yan wasan ta Slavisa Jokobonic, inda ta maye gurbin sa da Claudio Ranieri wanda ya jagoranci kungiyar Leicester ta lashe gasar Premier a shekara ta 2016. A lokacin jagorancin Jokanovic, Fulham din su ne na karshe a teburin gasar ta Premier, inda suke da maki 5 a wasa 12 da suka fafata. An baiwa Ranieri, dan kasar Italia mai shekaru 67 da haihuwa, kontaragin shekaru da dama. Ranieri zai jagoranci wasansa na farko ne da karawar da Fulham din za su yi da Southampton a ranar 24 ga watan nan na Nuwamba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mai gabatar da ƙarar gwamnatin Saudiya ya buƙaci a yanke wa mutane 5 da ake zargi kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi hukuncin kisa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sakin wasu maganganu masu zafi yau Alhamis akan binciken da ake yi game da zargin katsalandan na Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a shekarar 2016, duk da cewa ana ganin alamun mai binciken na musamman Robert Mueller ya kusa kammala binciken shi. Ƙoƙarin shawo kan 'yan majalisar dokokin Birtaniya da Prime Minister Theresa May ke yi akan amincewa da yarjejeniyar fitar ƙasar daga tarayyar Turai ya fuskanci tangarɗa yau Alhamis, bayan da sakataren kwamitin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai Dominic Raab ya yi murabus. A yau Alhamis ne mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya ce taron kolin da aka yi sa ran yi na biyu tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un dole ne ya kai gaba da cikakken bayanin jerin sunayen cibiyoyin makaman nukiliya Koriya ta Arewa a wata tattaunawa.
To madalla a gaida Zahara Aminu Fage dama ke cika taimaka na hada wannan shiri masu sauraro baki daya abin da ya so kake nan a cikin shirin namu ne yau baki daya sai kuma gobe da Allah ya kaimu za ku jusa abokan aikin mu da sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato birkin agogon Ghana. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka aka kawo muku wannan shirin musamman ma ita Zahara da Daniel Brown sai kuma Malam Suleiman Tarawali Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.